Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke sa muku wannan shiri a yau Alhamis 2 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku jabo wanda muke tafa da su ga Baba da kanan labarai.
To Hadiza, ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyun adawa a Najeriya sun ce za su kalubalanci sakamakon zaben da ya bayyana ɗan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya nasara a kotu. Yayin da aka shiga watan Maris, Ukraine ta yi ikirari a jiya Laraba cewa ta yi kace-kace da Rasha, inda ta shawo kan hare-hare da Moscow ta shafe makonni tana kaiwa na'urorin lantarki da na ruwa. Kana a jiya Laraba, hukumomin Italiya da masu ceton farko da kuma 'yan uwa da abokan arziki ga waɗanda hatsarin jirgin ruwa ya rutsa da su sun yi addu'a na wannan mutuwa da suka kai alƙalla mutane 65.
Kanan labaran kenan. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya ta gurfanar da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan kasar Alhassan Dogo-Doguwa a gaban kotun magistrate ta jihar bisa tuhumarsa da hannu a tarzomar zaɓe.
Dukkan da aka ce ga wani da ake zargi kamata yi komai girmansa a tuhume shi, idan ya kare kansa shi kenan a sake shi, idan bai kare kansa ba a tsayar da doka a kansa.
Sannan a yau ne ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai kai ziyarar jajantawa 'yan kasuwar Monday Market da suka gamu da itila'in gobara. Kamar kowace rana mai kamar ta yau, Alheri za ta shigo da shirinta na domin iyali, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. 'Yan takarar shugaban kasa na jam'iyyun adawa a Najeriya sun ce za su kalubalanci sakamakon zaben da ya bayyana ɗan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya nasara a kotu. Zaben na ranar Asabar ya fuskanci matsalolin na'ura da na ma'aikata, lamarin da ya sa aka jinkirta kada ƙuri'a da kwana ɗaya ko fiye da haka a wasu rumfunan zaɓe. Dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Labour Party Yusuf Dati Ahmed ya kira ga 'yan jam'iyyar su da su kwantar da hankalinsu, yana cewa
illegality has been performed and as far as we are concerned here is an incoming government for the Federal Republic of Nigeria that is illegal and unconstitutional. As far as we are concerned,
muna ganin an tabbatar da wato abubuwa da suka saba wa doka, kuma a yanda muke gani shine wadda wata gwamnati za ta shigo da ta saba wa doka kuma bata bi ka'ida ba. Yanzu za mu tabbatar da kokenmu a gaban kotu. Ya rige nasu su nuna za iya cewa ko kuma su nuna za iya cewa a amince da su. Akwai rahotannin samun rikicin siyasa da tilastawa da magudi a wasu wurare. Rotimi Olawale mai sharhi ne akan siyasa kuma ɗaya daga cikin shugabanni guda biyu na cibiyar Youth Hub Africa.
Some of the issues that we witnessed on Saturday are just plain logistic issues. INEC faced some challenges in that regard. So unfortunately, INEC overcome.
Wasu daga cikin abubuwa da muka shaida a ranar zabe a fili yake batutuwa ne da suka shafi na kayan aiki. INEC ta fuskanci kalubale akan haka. Abin takaici, INEC ta yi alƙawura da dama amma kuma ta gaza cika alƙawuran da ta ɗauka. A wasu wurare da dama ma wasu jam'iyyun siyasa sun yi yunkurin hana yin zaɓe, to shi ma yakan iya jefa shakku a kan tsarin zaɓen. Yayin da aka shiga watan Maris, Ukraine ta yi ikirari a jiya Laraba cewa ta yi kace-kace da Rasha, inda ta shawo kan hare-haren da Moscow ta shafe makonni tana yi a kan na'urorin lantarki da na ruwa a Ukraine don lalata su tare da haifar da damuwa ga al'ummar Ukraine a lokacin tsananin sanyi. A ranar 1 ga watan Maris shekarar 2023, shugaban Rasha Vladimir Putin ya sake shan wani babban kayi, inji ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba a shafin Twitter. Duk da sanyi da duhu da hare-haren makami mai linzami, Ukraine ta dage kuma tana ci gaba da samun nasara akan ta'addancin lokacin sanyi da Rasha ke yi. Bugu da ƙari, Kuleba ya rubuta cewa Turai bata daskare ba kamar yadda Rasha take hasashe da kuma yin isgili, yayin da kasashen yamma da ke kawance da Ukraine suka daina sayan man fetur na Rasha don amfanin gidaje da kuma kasuwanci. Yana cewa, na gode wa abokan alakar mu da suka tsaya tare da Ukraine. a hali da ake ce kuma har yau ana ci gaba da gwarza fada a gabashin birnin Bakhmut. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba, hukumomin Italiya da masu ceton farko da 'yan uwa da abokan arziki sun yi addu'a ga waɗanda hatsarin jirgin ruwa ya ritsa da su, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 65. An ajiye akwatunan gawarwaki na wanda abin ya ritsa da su a filin wani wasa a cikin zaure a birnin Crotone da ke kudancin ƙasar, tare da ƙananan akwatunan farare na ƙananan yara da ke cikin su. Hukumomin Italiya sun cafke mutum uku tare da neman mutum na hudu wanda ake zargin su da safaran bakin haurin hasu 200 a cikin wani jirgin ruwan katako da ya tawarwatse a kan duwatsu a kudancin Italiya a ranar Lahadi. Yawancin bakin haurin sun fito ne daga Pakistan da kuma Afghanistan.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Dindindin 'yan sanda ta jihar Kano arewa maso yammacin Najeriya ta gurfanar da shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilan Ƙasar Alhassan Adodoguwa a gaban kotun magistrate ta jihar bisa tuhumarsa da hannu a tarzomar zaɓe. Ga dai Mahmud Kwari ɗauke da rahoton.
Mallaka da amfani da makami babu izini, tsarawa da haɗa baki wajen aikata miyagun laifuka, kisan kai da kuma tada hankalin jama'a suna daga cikin abubuwan da aka tuhumi Alhassan Adodoguwa a zauren kotun. Lauya mai gabatar da ƙara barista Aisha Salisu ta ce rahoton farko na binciken 'yan sanda ya nuna akwai zargi akan Alhassan Adodoguwa cewa ya haɗa baki da wani mai suna Bashir Dahiru na ƙauyen Jammaji da Bala Mai Doki da Hamisu Musa da Nazifi Asanani da Abdullahi Haruna da kuma ƙarin wasu da dama. Da yanzu haka 'yan sanda ke neman ruwa a jallo bayan da aka ce sun tada fitina ta hanyar cinna wuta a sakatariyar NNPP ta ƙaramar hukumar Tudun Wada a yankin kudancin Kano. Kazalika ana tuhumar Alhassan Adodoguwa da raunata wani mai suna Alhassan Muhammad Sarkin Fawa da wasu mutane da dama. Kana ana zargin ya harbi wani Ibrahim Ɗanbala da bindiga, baya ga jikkata wani Awole Dauda, kuma daga bisani ya raunata wasu mutane da wuka. Tun da fari dai sai da Alhassan Adodoguwa ya faɗa wa kotu cewa shi fa yana muradin a karanto masa waɗancan tuhume-tuhume da harshen Hausa zalla maimakon yaren Turanci, buƙatar da kotun ta amince da ita nan take. Daga bisani dai lauyan Alhassan Adodoguwa barista Abdul Adamu ya roƙi kotun ta bashi belinsa la'akari da matsayinsa a Majalisar Wakilan Najeriya, amma barista Aisha Salisu ta soki yunkurin ba da belin. Alƙalin kotun mai shari'a Ibrahim Mansur Yola ya ba da umarnin a tsare Alhassan Adodoguwa a gidan kurkuku, amma ya ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 7 ga wannan wata na Maris, kafin daga bisani a samu ƙarin bayanai da shawarwari daga ma'aikatar shari'a ta jihar Kano. Ya zaka dai masana a fannoni daban-daban na tsokaci akan wannan batu.
Alamu ne na cewar 'yan sanda sun fara tashi tsaye-tsaye waddaka su ga sun yi abin da ya kamata a irin wannan lokaci. Rashin yin haka a baya shi yake kaiwa ga aita maimaita abubuwan da ake yi marasa daɗi. Duk sanda aka ce ga wani da ake zargi kamata yi ko mai girmansa a tuhume shi, idan ya kare kansa shikenan a sake shi, idan bai kare kansa ba a tsayar da doka a kansa ta yadda gobe wani ba zai fara ba.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, shi kuwa lauyan kare haƙƙin bil'adama Dr. Audu Bulama Bukarci na cewa
wani laifin kamar wannan wanda ake zargin shi Alhassan Adodoguwan ai ƙarshen rashin imani kenan, a je a sawa mutane wuta a cikin ofishi kuma a tare su a hana su fitowa. Wanda dalilin da yasa yayi wannan a wannan lokaci shine an zarge shi da wasu laifuka a baya kuma ba abin da aka yi masa duk da akwai shaidu. To amma yanzu da aka kama shi, to sai mu jira mu ga me dokar za ta yi. Domin a ƙa'idar dokarmu, tun da zargin kisa ake yi masa, na farko dai ba za a bada belin shi ba. Idan muka ga an bada belin shi, to kaga kawai wato an yi wani kamar larayi garke ne. Idan ba a bada belin shi ba kuma mu ci gaba da bibiyar shari'an nan har mu ga lokacin da aka yanke masa hukunci. Idan aka yanke masa hukunci, to sai mu yaba wa kotuna da 'yan sanda. Amma a yanzu za mu ce abin da suka yi daidai, amma ba a yaban ɗan kuturu sai ya shekara 40 da yatsu.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
fito a gaida Mahmud Kwari. Yanzu kuma ga Baba Makeri dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Kusan watanni biyu bayan buke kan iyakar Myanmar da China tsakanin Musi da birnin Roli na kasar China, akalla mutane sama da 3,000 ne suke tsallakawa a kowace rana. Yawancin su suna zuwa ne domin yin aiki a China, a cewar alƙalumar hukuma. Yayin da hukumomin China suka dage dokokin annobar COVID-19, tsallaka iyakar Roli yana buƙatar gwajin sa'o'i 28 ne kawai da zai tabbatar da mutum bai dauke da cutar da kuma takardar certificate na shigewa wurin custom, inji Muang Wing, wani ɗan kasuwa na ƙasar waje daga Myanmar, yana shaidawa kafar yaɗa labarai ta ƙasar China. Ya ce tsallaka iyakan na da sauƙi sosai wurin shige da fice. Adadin mutanen da ke tsallakawa akan iyaka a kowace rana tun lokacin da aka sake budewa a ranar 14 ga watan Janairu ya ninka sau 3 idan aka kwatanta da zirga-zirga kan iyakan a lokacin annoba, lokacin da dubban ma'aikata na Bama suke yin tururuwa zuwa ayyukan yi a cibiyar masana'antar Roli. A cikin karuwa kuma da aka samu na ayyukan gine-gine da masana'antar noma a yammacin lardin Yunnan. Garin na Roli na tsananin buƙatar dawowar aiki na alha, wato bayan dage dokar annoba. A ƙarshe, a jiya Laraba ne ‘yan sandan Isra’ila suka harba gurneti da ruwan zafi a kan masu zanga-zanga da suka tare wato babbar hanyar Tel Aviv.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Borno. A yau ne ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai bi sahun shugabannin jama'a da ke kai ziyarar jajantawa ɗin kasuwar Monday Market da suka gamu da ibtila'in gobara da kuma sauran dalilai. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani.
A yau shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai kawo ziyarar jajantawa mutanen jihar Borno don konewar babban kasuwar Litinin da kuma buɗe wata sansanin samar da wutar lantarki da ake kira gas plant a Turanci da gwamnatin tarayyar Najeriya da samar don sauƙaƙa wahalhalun wutar lantarki da ake fama da shi a jihar. Wannan ziyara ne don shugaba Muhammadu Buhari zai kasance karo na 7 da shugaban ya kawo jihar Borno ƙarƙashin jagorancin Professor Babagana Umar Zunum, da kuma ake sa ran zai kasance shi ne na ƙarshe. An dai samu tashin gobara ne a daren Asabar zuwa wayewan garin Lahadi da ya kona wannan kasuwa Kurmus, da kuma yanzu haka aka dinga samun taimako a wajen ɗaiɗaiku da kuma a sa hannu da shuni a dama da sarakunan gargajiya da suka bada naira miliyan 100 ƙarƙashin jagorancin Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Gaibe Ɗakanami, da kuma gwamnatin jihar Borno da su ce ta bada naira biliyan 1 don rage inda ‘yan kasuwa ke fama da shi, da kuma wata naira biliyan 1 na soma ginin wannan kasuwa. Tuni dai gwamnatin jihar Borno ta kafa kwamiti da zai duba musabbabin aukuwan gobaran da kuma irin asaran da aka yi da zai sauran alamuna da ba za a rasa ba. Gari abinda gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ke cewa game da ziyarar da ake sa ran shugaban ƙasar zai kawo a yau.
Za mu kalli babban bako wato shi ne shugaban ƙasa na Najeriya President Muhammadu Buhari a garinmu na Maiduguri. Dalilan da ya sa zai zo shi ne, na ɗaya zai bude mana na'urori na ba da wuta Maiduguri wanda ana kira shi a Turanci 50 megawatt power plant. Wannan injin ɗin insha Allah zai ba wuta Maiduguri gaba daya, har ma da wayansu kayukan da muke da shi, kuma insha Allah injin nan zai ya ba da wuta Maiduguri nan zuwa shekara 20 ko fiye da shekara 20. Bayan wannan kuma zai je da ci kwasuwan mun da wuta ya kone wato Monday Market na saboda jaje ma mutanen da abun ya same su.
Shi ko gwamnan jihar Yobe Alhaji Maimuna Buni, wanda kuma ya ba da gudunmawa naira miliyan 100 ya jajanta ma al'ummar jihar Borno kamar haka.
Alhamdulillah wannan zuwa na zo kuma jajanta al'umman jihar Borno da gwamnatin jihar Borno bisa itilafi na gobara da ya samu ‘yan uwanmu na Borno, wanda kowa ya sani wannan sanannen kasuwa na Monday Market da ya kone, shi ne muka zo mu jajanta. Ba da tallafin miliyan 100 saboda da ɗan kasafta wanda wannan itilafin ya shafe su.
Shima barista Kakashi Lawan ya yi irin wannan makamancin jaje kamar haka.
Ina so na yi amfani da wannan dama na jajantawa 'yan uwanmu 'yan kasuwa wanda itilafin wuta ya addabe su ranar Asabar da daddare. Wannan abu ne wanda ya zo daga Allah, kuma muna fatan Ubangiji zai kiyaye na gaba, kuma muna so kuma mai muna musu jaje. Allah sa kuma Allah ya mayar musu da abin da yafi wanda suka rasa. Allah ya kare na gaba, Allah ya kiyaye.
Shi ma injiniya Zarami Dungus shine shugaban kwamitin na gwamnatin jihar Borno ta kafa don duba sababbin tashin gobaran da kuma irin asaran da aka tafka da ma wadanda suka tafka asaran da dai sauran al'amura da suka ga ya dace a sa cikin wannan aiki.
Yanzu gwamnati na da kwamiti, kuma za mu je mu duba kasuwan sosai, mu yi assessing, mu samu engineers a duba mene lakacin damage din, sannan mu fara aiki.
Cewa kamar kuno ne a wannan kwamiti?
Mu 25 ne.
Ganin cewa gwamnati ya sake kamar kara kudade wanda za sake zuwa su magina wannan kasuwa haka. Ya yi magana kamar gwamnati biliyan daya, kuma kara biliyan daya wanda za su
yi. Biliyan daya na abin nan. Na 'yan kasuwa wanda za mu bayar don saboda su rike kansu a gyara musu. Sannan biliyan ɗaya kuma na za mu fara gyaran kasuwa.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don kawai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya karbi bakuncin masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda mata za su iya taimakawa matan da jam'iyyinsu suka tsaya takara ba tare da bambancin siyasa ba. Yau ma muna tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya, 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga, da Mrs. Dorothy Nuhu Akienova, wadda ta nemi a tsaida ta takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP. Sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba, 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da kuma ɗan siyasa Sa'idu Gombe. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta tambayi Hajiya Khadija Abdullahi Iya abin da ya sa dama take cewa ba ta son siyasa kafin tsayawar ta takara, sai ta bayyana cewa
siyasa ba abin da za ka sa zuciyanka ka shiga haka nan ba, sai ka yi tunani. Mu da muka yi kafin ma na zo muka kai wannan 27 ɗin, mu yi needs assessment, mu yi SWOT analysis, me candidacy ina da pedigree ɗin da zan shiga, me ne amfani na, me yasa ma nake so zan ma karɓi wannan abin. So mu yi duka wayannan. Da muka gama na zo na gan cewa gaskiya in dai ba mu je ba, babu wanda zai ba mu wannan 35% affirmative action ɗin. Da ni dai baka fito kai zo kai representing mata ba wanda zai baka. Da na je party din ashe suna da other aspirants din kuma duka maza ne, suka ce wai na sauka su ba za su bani ba, tunda su they've been there since 2019 suna aiki kuma suna da structure, suna da nasu mutane. Wai mace Niger ba ta yi ready ba.
Suka gaya miki haka kai tsaye?
Kai tsaye suka ce so manta da shi. Suka zo suka yi min kungiya suka ce wai gaskiya na manta da shi. Na ce tunda har na zo stage ɗin nan wallahi ba wanda ya isa zan ci gaba a je primaries. Ni ban da structure na yadda a je primaries. Muka je primaries. Ya samu 20 votes, delegate votes na samu 121.
A'a, zaɓen fidda gwani kenan na jam'iyyar. To ya aka yi kika samu?
To team members ina suka je suka samu delegates din suka nuna masu aikin da nake yi dan dama aiki na for the past 15-18 years aiki da nake da mata da yara da youth matasan ne ma suka tsaya ranan primaries din nan su suka tsaya suna ta samun suna ta campaigning suka ga masu cewa ni fa ga pedigree yanzu ma na dawo ne daga Dubai an bani wani award ga ina mun yi wannan ayyukan da muke ni president din women community na duk dai su suka je suka that day
yawar mu dawo kan binamuji gode a cikin mu a yau to kaji dai irin bayanan ɗan uwan mu mata da suka yi kowa ta bayyana ɗaya daga cikin abubuwan da yafi daukan hankali shine batun maganan kuɗi to kuma bugu da ƙari sun bayyana cewa ba sa samun goyen baya a gurin ku maza me kake gani yake haifar da irin wannan kuma so tare da dama kamar yanda ita Hajiya Khadija ta bayyana sai a ce wai mace bata kai ba bata kai a ce ta tsaya a matsayin ta shugabanci ko wani al'umma ko kuma wani guri ba hakan nan me kake ganin yake jawo hakan kuma me yasa ma ku maza ba kwa ba wa mata wannan gudumawa da suke bukata ba
kusan sun ba da amsa akan matsalolin da ya shafi musamman su mata kundin mulkin kasa Najeriya ya ba mata dama na kaso 35 jam'iyyu da ke kasan nan duka sun ba mata dama musamman wasu jam'iyyu ma manyan jam'iyyu kusan sukan ba mata tikitin takara ne ma kyauta ba sai suke yi ba sai dai su ji da sauran hidindimu musamman abin da shafi delegate da kuma ɗan kudaden da za a yi hidindimu na yau da kullun amma dai ticket mafi yawa akan ba mata su wannan kyauta saboda kaga kenan an ba mata dukkan wata dama da ya kamata su dama sai dai na jin su matan ne kamar ba sa dama abin da aka ba su damar su dama
ban katse ka ba a wannan gurin kaga kamar yanzu kai batu cewa wai ana ba wa mata dama wai ku su samu kiti kyauta da sauransu wannan kan ba haka ban dan yawancin jam'iyyu su ma akwai kaso da za a ba sai dai kila ko bai kai ba
ina ga miki akan manyan jam'iyyu ban san sauran jam'iyyu da suke kasa ba amma abin da na sani a manyan jam'iyyu duka mata inda za su yi takara tikitin su kyauta ne
amma ai tikit din karamin kudi ne
kar ku damu da karamin kudi yanzu bari mu ba ku misali idan zaka yi takara na majalisar jaha misali a jam'iyyar PDP misali na sani 700 ne kudin ticket na ka tsaya takara mace kyauta ne na majalisar jaha misali shine karamin takara 700 zaka biya amma in mace ta zo takara kyauta take karba jam'iyyar APC na sani tana da kamar miliyan 2 kudin ticketin ta na majalisar jaha ita ma idan ka je takara a matsayin ki na mace kyauta ake baki amma akwai wasu kudade da zaki iya kashewa wanda suka shafi sayan delegate in an zo zaki biya ki sayi delegate
lega ana
sayan ake mana warai da gaske wannan na fade shi da babbar murya wai ka dai gare cewa dukkan damar da ake badawa su matan ana ba su amma ina matsalar take matsalar ta farko akwai tasiri na addini da al'ada da muke da shi musamman a wannan kasa tamu a mafi yawa akan kalli mata kamar wasu mutane ne da Allah ya killace su su yi zaman su a cikin gidaje amma addini ya ba su dama na shugabanci tun a baya kuma kamar su matan ne suke dan jin tsoro na su fito domin su yi wannan gogormaya misali ita her excellency daga Niger ai ta ba da misali na yadda da bata so abun ba amma yadda aka karfafa mata gwiwa ya bata kwarin gwiwan ta fito ma har ta yadda za ta yi takara to iri-irin su suna da yawa waɗanda za su iya ba al'umma gudunmawa sai dai ba sa gwada kokari ko kwanjin su ne wajen su fito su nema idan ka kalli jaha
har ilau ka gani in kai batu akan cewa ba akwai ire-iren su waɗanda suke da niyyar su fito su tsaya takara ko kuma su tsaya neman wani matsayi na shugabanci amma ba a ba su ba an ka shiga halayya da kuma abubuwan da ake nuna maka kamar yanda Mrs. Dorothy ta bayyana kaga ita ta tsaya neman takarar shugabancin kasa amma bata kai ga labari ba saboda rashin a bata wannan goyen baya da bata samu ba shi yasa bata kai ga labari ba ba wai a nuna a zahiri ba a nuna har a baya a badi ne ma a nuna shine ba
ku wato rashin samun nasara a takara ni ma nayi takara na majalisa kuma ban samu nasara ba rashin samun nasara ba shi ke nuna cewa an tauye mata ba ita ai ta ma yi kokari tunda har ta fito ta bayyana niyyar ta na san ta takara to akwai irin ta wayanda suke da irin damanta kuma suke da gogewa wata suke da kwarewa irin nata amma ba za su iya fitowa su gwada ba yanzu a matsayin ta na wadda ta fito ba ta yi kokarin nema ai zaka sata a cikin tsarin cewa ta taba fitowa nema to akwai mata irin ta wayanda suke da irin komai nata amma ba za su iya fitowa su ce suna nema ba wannan shine abin da muke magana ka cire maganan kudi in kuka yadda cewa za ku fito ku yi gogarmayar ku yi hakuri da kalmar da zan faɗa mata wani lokaci suna da kishin junansu mata wani lokaci mace za ta ji ba ta san mace, in mace ta fito takara sai ka tarar da mata suke fara kinta na mata fito ta nemi abin da take so, sai kai mamaki mazan da kuke gani maza ne sai su goyi bayan ta su karfafa mata gwiwa ta fito ta takara, amma in ta je gun ƴan uwanta mata sai su kasa bata goyen baya. Ana samun irin wayannan matsalolin. Idan ka je yanzu jihar Kaduna, mataimakiyar gwamna ai mace ce, kuma yanzu ma wadda za ta ƙara komawa a jam'iyyar APC misali yanzu ai mace ce, yar takarar gwamna daga Adamawa ai mace ce, gwagwarmaya ya kawo ta ta zama sanata ta tsaya tsayawa har ta kada maza da yawa ita ce yar takarar gwamna. Kaga gwagwarmaya ta yi da kokarinta, ba wai zaune take ba aka dauko aka ce mata zoki. Yanzu a dai jihar ne ta Adamawa yar takara mun na mataimakiyar gwamna na jam'iyyar PDP mace ce, su kaga irin wayannan abubuwa matan wani lokaci sune ba sa gwada kwanjin su wajen su fito su gwagwarmayan nema. Quite alright, kamar yadda suka faɗa akwai inda ake tauye su a ce ba a yarda da su ba, amma shin sun fito sun nuna suna so? Tunda har kundin mulki ya ba mata dukkan dama, to matan ne suke tauye kansu ba sa sun fitowa. Idan matan suna fitowa ko kici ko baki ci ba, wani lokaci idan kika yi gwagwarmayar aka yi da ke, in kin yi takara ɗaya baki ci ba, kin yi biyu baki ci ba, kin yi uku baki ci ba, kila Allah ya kaddara sai kin yi so biyar ne zaki iya ci a na biyar. So me yasa idan kin yi so ɗaya zaki samu karayar gwiwa, me yasa in kin yi so biyu baki samu abin da yake so ba zaki samu karayar gwiwa? Ya kamata ki ta gwagwarmaya har sai radda Allah ya kai ki ga wannan. Idan har kika ce kin yi gwagwarmaya so ɗaya baki samu ba, ko kuma kin kalli cewa a'a maza sun hana ki ki wuce saboda maganan kuɗi ko wasu abubuwa, maza ma suna da irin wannan matsalar, su fito takarar in ba su da kuɗin da za su iya yin wannan hidindimun, kuma a ce ba su ci zaɓe ba. Amma dai a fito a nuna ana so, wannan shine abin da su matan ba sa ƙoƙarin yin haka.
To somanta ne kenan kan wannan maudu'in, sai ku biyo mashirinmu na gaba domin jin martanin da matan suka bayar kan wannan bayanin na Honorable Sa'idu. Kafin nan, a madadin bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi Iya da Mrs. Dorothy Nuhu Akenova, sai kuma Hajiya Maryam Ibrahim Baba da Sa'idu Gombe, sai kuma wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar. A madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Madalla a gaya da alheri Grace Abdu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
A jiya Laraba ne, 'yan sandan Isra'ila suka harba gurneti da ruwan zafi akan masu zanga-zanga da suka tare babbar hanyar Tel Aviv. Sannan masu zanga-zangar sun yi arangama da 'yan sanda a kusa da gidan shugaban Isra'ila, yayin da zanga-zangar adawar rukin gwamnati ta rikide zuwa tashin hankali a karon farko. Wannan al'amari da ya faru a cikin dare, an kira 'yan sanda da dama domin fitar da matan Netanyahu daga wani wurin gyaran gashi da masu zanga-zangar suka yi wa ƙawanya. Dubban mutane a faɗin ƙasar ne suka gudanar da abin da suka kira ranar kawo cikas ga ƙasa, wanda shi ne na baya-bayan nan a cikin jerin zanga-zangar adawa da shirin Netanyahu na yin garan bawul a ɓangaren shari'ar Isra'ila tare da raunana kotun kolin ƙasar ta haifar. Shirin ya fuskanci suka daga ɓangarori da dama da al'ummar Isra'ila, da ma roƙon da ƙawayen ƙasashen duniya suka yi cewa Netanyahu ya sassauta. 'Yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa a Najeriya sun ce suna za su kalubalanci sakamakon zaɓe da ya bayyana ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki a matsayin wanda ya yi nasara a kotu. Zaɓen na ranar Asabar ya fuskanci matsalolin na'ura da na ma'aikata, lamarin da ya sa aka jinkirta kada ƙuri'a da kwana ɗaya ko fiye da haka a wasu rumfunan zaɓe. Yayin da aka shiga watan Maris, Ukraine ta yi ikirari a jiya Laraba cewa ta yi kace-kace da Rasha, inda ta shawo kan hare-haren da Moscow ta shafe makonni tana kaiwa na'urorin lantarki da na ruwa a kan Ukraine don lalata su tare da haifar da damuwa ga al'umman Ukraine a lokacin tsananin sanyi.
Thomas Sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balewa da ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari da na haɗa na kuma gabatar da shirin ke cewa huta lafiya, sai Allah ya ƙara haɗa mu. Ma assalamu.